محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن أوى نامنا قيسوا تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi wanda muke tafsiri na alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na juma'a 3 ga watan ramadan na shekara ta 1447 wanda yayi daidai da 20 ga watan fabrairu na shekara ta 2026 miladiya. Wannan shine majalisinmu na 3. Har yanzu dai ɗan uwa muna da ɗan sauran bayani da mu mukarkare ba a jiya saboda ƙurewar lokaci gabanin mu shiga tafsiri gadan-gadan. Dan bayanin da ya saura ba yawa shine abin da ya shafi falalar wannan ibada ta azumi, wanda a jiya mun kalli falalar wata din. Dama muna so mu duba abubuwa guda biyu ne, dube da cewa lokacin su falalar watan a cikin watan muke, sai kuma falalar ibadar azumin wanda shi ake yi ibada ake yi a yanzu, tare da cewar abin da ya shafi falalar waɗannan ababe guda biyu da watan ramadana ɗin da kuma shi azumi ɗin abu ne wanda an yi ta nana tashi a baya. To amma kuma ɗan adam a koda yaushe yana buƙata a yi ta tunatar da shi, musamman lokacin abu, lokacin da abu ya zo, ko da a baya an yi ta gaya masa ba sau ɗaya ba sau biyu ba, kasantuwarsa mai yawan mantuwa, to akwai buƙatar a lokacin da abun ya sake zuwa a sake tuna masa, saboda a ƙara zaburar da shi. Hakika ‘yan uwa, wannan ibada da muke cikinta a yanzu, wato ibadar azumi, ibada ce mai girman gaske, ibada ce wacce take da kima a gurin Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki ya keɓe ta da shi. Allah subhanahu wa ta’ala ya keɓe ibadar azumi da shi a yayin da sauran ibadu ya ce duka namu. Haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki yarda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala na cewa kullu amali bin adama yudha'afu alhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin ila adha'afin kathira. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل. النبي يكي تشيوا دكا أيكن دأن أدم يكي أيكا تاوى نتاعة أنا ننكا مسلا دم ونن أيكي حرصا وقوما إذن كي صلر مغربا قواياتا za a baka ladan wanda ya sallar magariba 10. Idan kai sallar isha'i isha kwaya ɗaya, za a baka ladan wanda ya sallar isha 10. Idan ka bada sadakar naira 100, za a baka ladan wanda ya sadakar naira 2000 a ninka so 10, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har zuwa 700 gwargwadon niyyar bawan da yayi aiki, gwargwadon yanda za a ninka masa. idan ka tsarkake niyyarka sosai an samu ikhlasi kai don Allah to anan za a ninka maka ninkin haddari bakwai yace ila ad'afin kathira har zuwa ninki masu tarin yawa wani za a ninka masa ma sama da 700 wani za a ninka har 700 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace illa sau da aikin da bawa zai yi za a ninka masa sau 10 wani a ninka masa sau 100 wani a ninka masa 700 wani 700 banda azumi Allah subhanahu wata'ala yace fa innahu yace azumin da bawa yake wannan nawa ne yanan sauran ayyukan da muke mu bayin Allah wannan namu ne amma azumi ubangiji yace nasai ya kebe azumi da shi mecece hikima da tasa ubangiji ya kebe azumi gare shi ubangiji sai ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli bawa yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni ma'ana akwai ikhlasi tare da bawa in an ce ikhlasi shine yin abu don Allah ba don wani ba wannan yasa wannan ibada ta azumi ta samu wannan matsayi a gurin Ubangiji a yayin da sauran ibadu ba su samu wannan kuma ba shi ke nuna cewar ibadar azumi tafi sauran ibadu falala ba amma dai ita kimar da ta samu yadda aka samu yi don Allah sabanin sauran ibadu riya tana shiga yanzu sallah riya za ta shiga mutum zai zo yana sallah yana ƙara gyara sallar yana ƙara kyautata ta saboda waɗanda suke tare da shi su fahimci cewa ya iya sallah akwai tsaida sallah akwai kiyaye sallah kaga a nan gurin sai ya rasa ladar sallah ko ya rasa mafi yawa na daga ladar sallah to haka mutumin da zai fidda zakka zai fitar mutane su fahimci cewa wane ka akwai ciyarwa akwai tausayi akwai kiyaye haƙƙoƙin Allah kaga a lokacin da niyyar mai zakka ta zama haka kuma zai samu asara mai yawa dangane da sakamakon wannan zakka da zai fitar wa haka aikin hajji a wane fa ya tafi hajji wane an yi rabo kakarsa ta yanke saka hajji ya tafi to wani dan ya ana waɗannan maganganun shi yasa zaka ga in mutum ya tafi aikin hajji sai kaga ya dinga tallatawa a social media gashi nan ya zo mikati sai ya ɗora a status sai ya sa a Facebook har ya ɗau hoto gashi yana ɗawafi gashi a sa'ayi gashi a tsayuwa arfa duk sai ya ƙarar da ladan nasa a social media to amma azumi fa babu wannan shi yasa Allah ya ce azumi nasa duk wanda yake azumi baya yi dan wani duk wanda yake azumi to shi yasa Allah ya kebe azumi da shi me yake tabbatar da cewar mai azumi ba dan wani yake ba dan Allah yake abin da zai tabbatar da hakan shine ba za ka buye ka ci abinci ba in ka buya ba mai ganin ka yanzu ka buya ka ci abinci wai zai ce wani a wallahi ba azumi kake ba wanda zai faɗi ba mu wanda ya san ka ci abinci in ma ban daki ka shiga wanka ka kwankwaɗi ruwanka ba wanda zai gane amma ba za ka sha ba me yasa saboda dan Allah kake kuma yana ganin ka wannan ya nuna duk mai azumi ba dan mutane yake ba ko da ya ba mutane labari cewa ni yau azumi nake amma su sani ba dan su yake ba dan wa yake dan Ubangijinsa saboda ai akwai gunda zai killace kansa mutanen nan ba sa ganin sa in har dan su yake wallahi zai iya sharuwar sa tunda ba sa ganin sa kuma ba za su gane cewa baya azumi ba to amma duk yanda zai kuya ya killace kansa ya samu kansa shi kadai ba zai sa shi ya sharuwa ko ya ci abinci ba wasu lokatai akan samu irin sabbin auren nan da sha'awar za ta kwace amma sai ka ga mutum ya shiga damuwa ya shiga tashin hankali ya tambaya sai ka ga kamar dani yake shi kan ya shiga uku ya lalace to wannan duka alama ce da take nuna cewar bawa da yake azumi yana yi ne don Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce azumi nasa to wannan ƴan uwa zai fito mana da kimar wannan ibada ta azumi ta yadda ita riya ba ta shiganta. Shi yasa Allah ya fi jinjina ta sama da sauran ibadu, duk da cewa kamar ibadar sallah ai tafi ibadar azumi, tafi ibadar azumi a gurin Ubangiji, tunda azumi duka ai wata ɗaya ne a shekara aka wajabta mana shi, shekara kuma tana da watanni 12, kaga wata 11 nan duk an baka dama ka cika shi. Amma sallah fa so nawa aka wajabta ta a shekara, za a ce sau kaza ina, a wata fa sau kaza ina, a sati, a wuni, hatta a wuni ba za a ce sau ɗaya za a yi sallah ba, wuni da dare za a yi sallah sau biyar. Saboda me? Saboda yadda take da falala da matsayi, ya zamanto an wajabta mana ita ta yi ta maimaituwa, don domin a farkon lokacin da aka wajabta sallah an wajabta ta kwaya 50 ce, saboda matsayinta da girmanta da kimarta. To duk da an rage ta yanzu ta dawo biyar, duk wanda ya salloli biyar dinna ana ba shi ladan wanda ya salloli 50, saboda matsayin sallah. Sannan kuma dukkan ibadun da muke yi yanzu, aiko mala'ika Jibrilu aka yi da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallah fa takanas aka tafi da shi a Isra'i da Mi'raji ya je karɓo ta, saboda matsayinta na musamman. Ka kenan sallah ta fi azumi halala, amma kuma Ubangiji ya fi jinjina azumi akan sallah, saboda azumi riya ba ta shigansa, ikilasi ne tsantsa, sabanin sallah ita riya tana shiga. Abu na biyu cikin abubuwan da za su fito mana da falalar wannan ibada da muke cikinta a yanzu ta azumi, wannan ibadar ta azumi saboda matsayinta gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya farin ciki cikin zuciyar mai azumi. Gashi dai abinda mai azumin yake yi, kamar akwai wahala ciki, tunda ƙauracewa ci da sha na tsawon wasu awowi ai yana da wahala, kuma duk tsananin zafin rana, duk tsananin wahala, zaka ga bawa ya jajirce ya duge sai ya kai wannan azumin, kuma yana murna, yana nishadi, yana farin ciki. Duk da dai gashi ba wani daɗi ne da za a ce mutum yake ji a jikinsa ba, amma zaka ga alamun murna a fuskar mai azumi da farin ciki, wannan daga Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Sannan a lokacin da mai azumi ya fi farin ciki shine lokacin da ya zo buɗe baki. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cikin hadisul Qudusi, ya ce lissa'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda lika'i rabbihi. Mai azumi yana da farin ciki guda biyu, farin ciki na duniya da farin ciki na lahira. Farin cikin duniya shine wanda Allah ya ce farhatun inda fitrihi, yana farin ciki lokacin da ya zo buɗe baki. Idan ka kalli fuskar mai azumi lokacin da ya ajiye abun buɗe baki a gabansa, yana shirin yin buɗe baki, kai ka ce an masa bushara ne da aljanna, tabbas za ka ga walwala da annashuwa da farin ciki a fuskarsa. To haka Allah ya tabbatar. To shine malamai suka ce wannan alama ce da take nuna girman wannan ibada, ta yadda Ubangiji ya sanya farin ciki da nishadi da walwala a zukatun masu ibada. Sautari da dama za ka ga gabanin Ramadan ya shigo ana ta ɗaukin sa, ana ta haba-haba da shi. Shine Bahaushe yake cewa goma na marmari, goma na tilas. Yanzu kan ma kaman ba na tilas ɗin ko Ramadan in ya shiga har ya kare, ana cikin murna, har ma a ce kai yanzu har an yi 15 kamar fa jiya fa azumin da ya shiga. Da ne sai a in an kai goman sai ya zama goman tsakiyar nan da kyar ake da makyarkyata, Allah Allah ake. Amma yanzu ba za ka ankara ba ma sai ka ji an ce an yi azumi 20, saboda rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mana ibadar. Ga ta ibada ce mai wahala, amma saboda matsayinta a gurinsa sai ya sauƙaƙe mana ita, sai zama muna ɗoki, muna murna, muna haba-haba, muna Allah Allah da shigan wata. sannan kuma in ya shiga zaka ga mutane kamar suna wani biki ne wani idi ake yanayin mutane in kaga hada-hada da zirga-zirgan mutane da shige da ficen mutane zaka fahimci ana cikin murna ana cikin farin ciki wannan iko ne na Ubangiji da ya hukunta bisa ga wannan ibada ta azumi shi yasa yace lissaimi farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitri yana farin ciki lokacin da yazo buɗe baki to mafi girman farin ciki kuma ma sai ma ranar gobe kiyama yace wa farhatun inda liqa'i rabbi lokacin da ya hadu da ubangijinsa aka bankade masa girman sakamakon azumi zai rike baki yace wai ashe haka aka tara mun lada a azumin nan sai ya shiga farin ciki ya shiga murna ya shiga annashuwa gashi anan duniya kai ibadar cikin walwala kana jin murna kana nishadi kana farin ciki kuma ranar gobe kiyama za a bankade maka sakamakon azumin farin cikin da zaka yaninka wanda kai anan duniya to wannan yan uwa duka yana fito mana da girman wannan ibada ta azumi yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya bayinsa suka zamanto cikin walwala da murna akan ibadar suna ibada amma suna murna akwai ibadu da yawa da mutum da kyar zai je da makarkata kamar ba zai je ba wani ana kokuwa da shi wani ana wallahi tallahi da shi amma an azumi yazo zaka ga yara har dabara ake musu yaro yace wallahi shi ma gobe sai yayi azumi a ce a'a ka bari sai jibi yace a'a shi gobe zai atashe shi suhur in ba tashe shi ba sai kaga yana tabacin rai sai ai ma yaro dabara a ce to yau kai rabi gobe kai rabi in an hada ka samu daya yace a shi sai ya kai saboda ibadar yadda Ubangiji ya sanya murna da walwala da farin ciki da nishadi cikin ta tiraren da yafi kowane tirare kamshi wanda kowa yana son sa to iskar bakin mai azumi tafi a gurin Ubangiji akan wannan tirari saboda kimar wannan ibada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na hudu wanda shine na kusa da karshe duk da suna da yawa ababan da za su fito mana da girman wannan ibada ta azumi da falalarta amma za mu takaita da guda biyar abu na hudu wannan ibada ta azumi Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ita dan mu samu takawa takawa ai mun san takawa ibadun da muke yi Allah yana karban da karba ne daga masu takawa Allah na karban ibada ne daga masu takawa ita kuma takawa in an ce takawa malamai suka ce ma'anarta an taja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayatan wannan ita ce ma'anar takawa ka sanya garkuwa tsakaninka da ukuba Allah ya bawa zai ya sanya garkuwa shamaki tsakaninsa da ukuba Allah ya aikata da'a da umurni na Ubangiji ya nisanci hannun Ubangiji in ya haka ya sanya shamaki tsakaninsa da ukuba Allah wannan din kuma ita ake kira takawa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da alaramma ya karanta mana jiya da ya bayyana mana cewa ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta mu waɗanda suka gabace mu sai ya ambata mana hikimar da ta sa ya wajabta mana azumi a sake karanta mana ayar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
a wannan ayar wacce ajiya an karanta mana ita cikin jerin ayoyin azumi Allah madaukakin sarki yake bayyana mana mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da mu Allah yake magana yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku mu'minai kutiba alaykumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta mu wanda suka zo kafin kenan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabaninta akwai al'ummun da suka gabata ibadar nan ta azumi da ubangiji ya wajabta mata su ma ya wajabta musu ita anan gurin malamai suka ce bisa hikima ta ubangiji duk da shi ya halicce mu kuma zai yadda ya ga dama da mu a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala amma duk da haka da ya wajabta mana wannan ibadar sai yake amfani da lafazi da zai sa zuciya ta karbi abin ba tare da ta samu kanta cikin kunci ko ta ga an dora mata nauyi ba yanzu idan ka ji cewar ibadar azumin nan ba iya kai kadai aka dorawa ba ma'ana mu al'umman nan muka ji ba iya mu kadai aka dorawa ba ai akwai waɗanda suka gabace mu su ma an dora musu to abin zai zo mana da sauki wai Bahaushe yana cewa mutuwar yawa kaka ce yanzu idan bala'i ba kai kadai ya samu ba abin da sauki akan a ce iya kai kadai ya samu to ubangiji ya amfani da wannan lafazi wajen bayyana mana cewar ibadar nan da ya wajabta mana gabanin mu ma akwai da aka wajabtawa dan me dan abin ya mana sauki wajen karbar shine yasa yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qabl sa'annan kuma idan mun tashi yin azumin ba za mu dauki azumin da wahala ba me yasa saboda ai akwai mutanen da suka gabace mu su ma sun yi in har sun iya sun yi mu ma ba zai gagare mu ba kamar yadda suke mutane mu ma mutane ne to wannan duka suna cikin hikimomi da suka sanya ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana cewar ai gabanin mu ma an wajabta mu wasu al'ummi kama kutiba alal ladina min qablikum to mecece hikima da ta sanya ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana wannan ibada ta azumi ubangiji sai bayyana mana hikimar nan ma dan mu ji shauki mu yi sha'awa mu yi kwadayin yin wannan ibada sai ce mana la'allakum tattaqu dan ku zama masu takawa kenan hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana wannan ibada ta azumi dan mu ci gajiyar azumin ta yadda zamu zamanto masu takawa domin a lokacin da Ramadan ya fita mutane wannan yayi nan wancan yayi can kowa da mafuskantar sa wani ya nisanta ga ubangiji wani ayyukan sabo sun masa kakatutu to bisa ga hikima ta ubangiji sai shar'anta mana yin azumin Ramadan dan mu wasa takawar mu da imanin mu wanda ya nisa da ubangiji ya ƙara samun kusaci ga ubangiji sai hakan ya zama yana maimaituwa duk shekara dan duk shekara ba waye wasa imaninsa ya wasa takawarsa to wannan hikima ce mai girma daga ubangiji subhanahu wataala shi yasa alama cikin alamomi da za su nuna cewar hikimar da ta sa aka shar'anta mana azumi mun cimma wannan hikimar kaga bawa na kokarin nisantar laifi yana kokarin yawaita aikata ayyukan da wannan alama ce da take nuna azumin nan da yake tana samun masa da takawa tunda dama an wajabta mana azumin ne dan mu samu takawa to amma wanda kaga yana azumin amma abubuwan da ya saba yi da ba abin da ya canja yanzu to malamai suka ce wannan azumin nasa ba amfani saboda me saboda hikimar da ta sanya aka shar'anta masa azumin yanzu babu ita tare da shi shi yasa a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai daina magana ta ƙarya ba alhali yana azumi bai daina gulma ba alhali yana azumi bai daina annamimanci ba yana azumi bai daina ashar ba yana azumi sannan kuma yana siffantuwa da munanan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu wannan Allah baya bukatar ya bar abincinsa da abin shansa saboda hikimar da ake so a samu daga mai azumi shi babu ita tare da shi kenan azumin nasa ba amfani saboda bai samu masa abin da ake so azumi ya samarwa bawa ba ita ce takawa aga ya nisanci kaza da kaza da yake da munana yanzu ya nisance su eh to wannan azumin nasa yana cin gajiyar sa yana samun masa da takawa da yawa daga cikin magabata idan suka yi azumi a zamanin su dabarar da suke yi ba sa zaman daba ba sa zaman majalisa saboda matukar mutun zai yi zaman daba ko yayi zaman majalisa za a yi ta kawo maganganu ta nan ta can wanda da yawa daga cikin maganganun da ake tattaunawa adaba ko majalisa zaka ga maganganu ne da ba su da amfani a rayuwar mutum ta duniya balle ta lahira to ire-iren waɗannan maganganun kuma za su iya sa kafa ta goce to idan ta goce kuma sai ta yi tasiri a azuminka sai ya zama takawar da ake so azuminka ya samu maka ba zai samu maka ba sai mutum ya yi ta azumi yana wahala amma fa'idar da ya kamata ya samu daga azumin baya samu saboda shi karan kansa bai yi kai kawo wajen kare wannan azumin nasa ta yadda azumin nasa zai samu masa da takawa ba magabata da suke in suna azumi ba sa zaman majalisa tsoron kar zaman majalisa ya sa su rasa fa'idar azumin su na takawa sai su je su zauna a masallaci sai su ce nahfazu siyamana za mu kare azuminmu ne da zaman da muke yi dinnan a masallaci sai su ce wala naghtabu ahadan ba za mu yi gulman wani ba ba za mu yi da wani a bayan idansa ba dan me dan mu kare azuminmu ya samu mana da takawar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ibada azumi dan mu same ta la'allakum tattaku dan ku zamanto masu takawa shi yasa ƴan uwa idan an maka abin da cutarwa ne a shari'a an yarje maka kai ramuwar gayya ko ka ɗauki fansa amma kar ka wuce iyaka amma mai azumi ba a yadda ba mai azumi ba a yadda ya ɗau fansa ba ko ya yi ramuwar gayya amma wanda baya azumi an ɗaga masa kafa idan ya yi ba za a ce ya yi laifi ba shine famani itada alaikum
famani itada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
waɗannan ayoyi guda biyu da alaramma ya karanta mana suna nuna mana halaccin ramuwar gayya in an maka abu ayar farko Allah madaukakin sarki ce famani tada alayki duk wanda ya wuce iyaka akan wajen cutar da ku ko danne muku haƙoƙin fa'tadu alayhi ku kuma ku wuce iyaka akan sa kurama bisa ga abun da ya muku bi mithli ma tada alaykum kwatan kwacin yanda ya muku ta'addanci ma'ana kar ku wuce iyaka wata aya kuma ta biyu da ya karanta mana wa in aqabtum in kun tashi za ku yi ramuwar gayya fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ku yi ramuwar gayyar gwatan kwacin yadda aka cutar da ku kar ku wuce iyaka shine fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi amma a ƙarshe Allah ya ce wala in sabartum inda za ku yi hakuri ku fasa ramuwar gayyar ku yi afwa wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri to amma mai azumi shi ba a yadda ma kwata-kwata ya ramuwar gayya ba saboda me saboda ya samu hikimar da ta sanya ubangiji ya wajabta wa bawayen azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kana yawmu sawmi ahadukum idan ya zama ranan azumin ɗayan yau wani ya wayi gari yana azumi fa in sabahu ahadun sai wani yazo ya ta dura masa ashar auƙata lahu ko ne yazo ya neme shi da fada ya mare shi ya naushe shi to kar ya rama inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyakul inni sa'imun a wata riwayar falyakul inni mru'un sa'imun idan yazo ya ta dura masa ashar sai yace ni mai azumi ne mai azumi baya ashar ma'ana ba a yadda yayi ramuwar gayya ba, yace tunda abun ashar kuma Allah ya ce fa mani tada alaikum fa tadu alaihi, duk wanda ya muku ta'addanci kuma ku masa, to amma ni ma barin masa, yace a karka masa, kai mai azumi ne, mai azumi ba a so yayi ramuwar gayya saboda me ya kare azuminsa. Nabi yace fa in sabahu ahadun, in daya in wani yazo ya zage shi au qatalahu, ko ya neme shi da fada, to shi kar ya zage shi kuma kar ya mayar masa da martani bisa ga fadan da ya neme shi da shi. Abinda zai ce inni mru'un sa'imun, ni mutum ne mai azumi, azumi ko ba a san shi da fada ba, mai azumi ba a san shi da zagi ba, ko an zage shi ba zai mayar da martani ba, ko an neme shi da fada ba zai yi fada ba. Kenan yanzu a wannan wata da muke ciki ɗan uwa, wanda muke azumin Ramadana, bai kamata a ga wane da wane suna zage-zage ba, hatta kai ga doke-doke. Duk waɗanda ka gansu cikin wannan yanayi, ka fahimci cewar wannan azumin nasu ba shi da amfani, saboda ai hikimar da ta sa Ubangiji ya shar'anta mana ibada azumi don mu samu takasu, kuma babu takawar tare da su, domin takawar ita take sa mutum ya risina. To wannan duka ‘yan uwa na daga cikin falalar wannan ibada mai girma ta azumi, Allah ya shar'anta mana ita don mu zama masu takawa. To abu na biyar na ƙarshe wanda zan ƙarƙare bayani a kansa cikin abubuwan da za su fito mana da ƙimar wannan ibada ta azumi, shine duk wanda ya yi ƙoƙarin yin wannan azumin da muke yi, azumin zai zamanto masa makari, zai zamanto masa garkuwa ta fiskoki guda biyu. Fiska ta farko, azumin zai kange shi ya kare shi daga aikata aikin safu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shawari wa matashin da yana da sha'awa amma ya kasa yin aure. Nabi ya ba shi shawari ya yi ta azumi. Wannan azumin zai zama masa garkuwa wajen kange shi daga sharrin sha'awarsa. Shine annabi ya ce as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ce ga bawa wajen aikata aikin sako, ma'ana azumi na kare bawa daga aikata aikin sako. Wannan kariya da bawa ke samu kenan ta bangaren azumi na farko. Sai kariya ta biyu, as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ne zai kange bawa daga afkawa cikin hukumar Ubangiji. Kenan mai azumi ranar gobe kiyama Allah zai kare shi daga shiga cikin hukumarsa. Malamai sun yi kokarin fito mana da wannan bayani na annabi cewar as-sawmu junnatun, suka ce ranar gobe kiyama za a zo za a sa siraɗi akan wutar jahannama, wanda Ibn Abbas ya fassara faɗin Allah wa in minkum
illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu alimina fiha jithiya.
Na'am, waɗannan ayoyi da alaran ma karanta mana za su ƙara fito mana da ma'anar as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ne, ranar gobe kiyama za a sanya siraɗi akan wutar jahannama. Allah ya ce wa in minkum illa wariduha, ba ɗaya daga cikinku sai ya bi ta kan wannan siraɗi. Kenan kowa sai ya bi ya tsallaka, wani in ya zo bi ya faɗa, wani zai wuce kamar walƙiya, kenan aguji zai wuce, wani zai wuce kamar gudun doki, kenan shi saurinsa bai kai na mai walƙiya ba, gwargwadon ƙarfin imanin mutum da takawarsa, gwargwadon gudunsa a kan siraɗi. Wani kuma zai wuce da sauri irin na mutum, kaga sauri irin na mutum bai kai gudun doki ba. Wani kuma zai wuce da normal tafiya, shi kuma nasa bai kai sauri ba. Wani kuma da ja ciki zai wuce, da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama. Siraɗin nan kowa ya kama gashinsa zai ji ba kauri. To kaurin siraɗin bai kai kaurin gashi, tsininsa kuma ya fi tsinin takobi, kuma kowa sai ya taka kafin ya tsallaka. Wa in minkum illa wariduha, wannan kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan wajibi ne tilas ne wanda ubangijin kai hukunta kowa sai ya bi ta kan wannan sirati Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw to daga nan an zo an tsatsallaka sirati masu takwa Allah zai tsirata da su su samu su tsallake su tsira wa nadaru zalimin fi hadisi zalimai kuma za a wasu daga dukkanin su fada tinta to mai azumi annabi da ce a sunnatu idan ya zo kan sirati in ya zama mai sako ne in mai sako ne to karkashin siratin cikin أذن إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أكرش سيء النبي يتي فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب idan mun kula da wannan umurni da annabi ya ba Mu'az yayi shige da kira da Allah yake yi wa banu Isra'ila a wannan ayoyi ibn Abbas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura Mu'az zuwa Yaman sai yace masa innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab yace Mu'az zaka je gurin wasu mutane ma abota littafi in an ce ma abota littafi sune yahudawa da nasara kuma anan Allah yana magana ne kan al'ummar yahudu to Mu'az dan Jabal da annabi ya tura shi Yaman sai yake bayyana masa kalar mutanen da zai je gurin su dan ya san irin shirin da zai dan mutane ne wanda suna da ilimi musamman yahudawa ya sani cewar zai je gurin mutane masu ilimi kar su shigo masa da wata shubu har su kirkita shi to ya san irin shirin da zai ya san yanda zai fuskance su saboda ahlul kitabi ne sun san littafi annabi ya ce in kaje falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ya zama farkon abin da zaka fara kiran su zuwa gare shi shahadata alla ilaha illallah shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzo Allah ne wannan rukuni na farkon cikin rukunan musulunci wanda muka ce zamu fahimce shi daga fadin Allah madaukakin sarki wa aminu bima anzaltu musaddiqan limama kenan umurnin da annabi ya masa dangane da abin da zai fara kiran sa akai irin sa ne anan ubangiji ya kira yahudawa zuwa gare shi a matakin farko yace fa inhum ata'uka lidhalika in sun maka da'a akan haka sun yi shahada sun shaida cewar Allah shi kadai yake abun bauta Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne manzon Allah kuma sun yarda da annabcinsa da manzancinsa to sai aje mataki na biyu Annabi yace fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat ka sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa lailatin a kowane wuni da dare an farlanta musu salloli guda biyar فإنهم أطاعوك لذلك إن سمك داء أكن هكا سن يدداسي سلولي بيرعوني دداري فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة كباس الأباري كان تورع الله وجب تاموس زكا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ذاكر بعد قمودة تنسو أبا وتلكا وانسو سيدة ديدة أبن دع الله يتي وأكيموا الصلاة وآتوا الزكاة وسيدة صلى كمكوا بعد زكاة هكا تم النبي يقع معاذ yace ba su labari in sun tsaida sallah to ba su labari cewa Allah ya wajabta musu zakka a ƙarshe sai annabi ya rufe maganar sa da cewar wattaki da'awatal mazlum ka tsorace addu'ar wanda aka zalunta kar ka je wajen karban zakka ka zalunce su ka duba uwar garke ka ce ita za a baka zakka kar kai haka ka duba koshashen dabba ka ce kai kan wannan za a baka kar kai haka hakan zai zama kamar ka zalunce su shine yasa yace wa iyyaka wa kara'ima amwalihim na horeka na ja kunnanka da mafi daraja mafi kima cikin dukiyoyin su kace dole shine za a baka zakka daga shi annabi yace na horeka daga wannan sannan kuma wattaki da'watal mazlum ka tsorace addu'ar wanda aka zalunta annabi yana jan kunnansa daga zalunci kada ya kuskura ya zalunci me yasa fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab saboda addu'ar wadda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da ubangiji to anan wannan hadisi na ibn Abbas in mun kula ƴan uwa zamu ga abubuwa uku ne kawai annabi ya umurci Mu'az dan Jabal ya kira mutanen Yaman zuwa gare su shahadatu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah rukuni na farko na musulunci sai da salloli guda biyar rukuni na biyu sa'annan ba da zakka rukuni na uku ina labarin rukuni na hudu da na biyar azumi da aikin haji kamar yadda abin da ya faru kenan an Allah ya takaita da rukunai guda uku nan sauran rukuni na hudu da na biyar ba ambata ba me dalili malamai sun yi ta kokarin fito mana da dalili daga cikin kokari da malamai suka yi wajen bayyana dalili da yasa ake takaita da waɗannan rukunai guda uku musamman ma wanda ba musulmi ba, suka ce idan ita shahada kan dama dole da ita za a shiga musulunci, ko yanzu abin da ya saura shine magana kan sallah da kuma zakka. Me yasa aka ambace su? Ba ambace azumi ba, ba ambace aikin hajji ba. Sun ba da martani kamar haka. Na farko suka ce ita ibadar sallah ibada ce wacce take da wahala. Me yasa take da wahala? Saboda tana maimaituwa kullum. Duk abin da yake maimaituwa kullum to zai zama yana da wahala wa warai, saboda mutum yana kosawa, zai iya gajiyawa. Ko abinci ne kake ci a gidanka kala daya, yau ka ci, gobe ka ci, jiya ma irin sa ka ci, shekaran jiya ma irin sa ka ci, to taran zaka ji ya hau kanka, kana jin yunwa amma abincin ba zai shi. Wannan dabi'a ce da Allah ya halicci dan adam haka. To ibadar sallah kullum ake yin ta. To duk wanda ya iya ya jure ibadar sallah wacce ake yin ta kullum 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 din ma ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, so biyar, to sauran ibadu ba za su gagare shi ba. Haka nan ibadar zakka ita ma tana da wahala ƙwarai da gaske a zuciya. Me yasa? Saboda yanda ɗan adam yake tsananin son dukiya. Ba haka Allah ya gaya mana ba cikin Alƙur'ani? Wa innahu li hubbil khairi.
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
Allah yana bayyana mana yanda dan adam yake tsananin son dukiya. Dabi'a ce da Allah ya halicci dan adam akan ta, yana tsananin son dukiya. To idan har mutum duk da yadda yake da tsananin son dukiya, bayan shigansa musulunci in har zai iya daukan dukiyar nan da yake tsananin son ta ya bayar, to wani abu wanda bai kaita ba mai sauki ne. Shine kamar ibada azumi, duk wanda ya iya tsayi da sallah ya iya fidda dukiya duk yadda rai ke son dukiyar ya bayar a matsayin zakka, to azumi ba zai gagare shi ba, aikin hajji ma ba zai gagare shi ba. To shi yasa Ubangiji ya ga ba buƙatar sai ya kira su zuwa ga yin azumi. In har sun iya sun yi sallah, sun iya sun fitar da zakka, to yin azumi mai sauki ne, aikin hajji mai sauki ne, saboda sallah da zakkan sun fi wahala. To haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tura Mu'adh ɗan Jabal zuwa Yaman ya kira mutanen Yaman ahlul kitabi, shahadatu an la ilaha illallah da tsaida sallah da kuma bada zakka, in sun iya sun tsaida sallah sun iya bada zakka, azumi ba zai gagare su ba, saboda shi bai kai su wahala. Shi so ɗaya yake aka wajabta mu mabayi a shekara, wata guda ne kawai a shekara. To wanda ya iya yin sallah a shekara kullum bai yi fashi ba, to azumi idan ya zo na ɗan wata guda ba zai gagare shi. Aikin hajji kama so ɗaya mutum zai a rayuwarsa, in yai shi kenan, ko da bai ci gaba da yi ba ya yi na wajibin.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ubad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To wannan foundation da nake son karanta report ɗinsa, malaminmu ne Sheikh Dr. Bello Ahmed Musa, mai mana tafsiri a wannan masallaci na Teaching Hospital Azare, shine wanda ya assasa wannan foundation ɗin. Ya assasa shi a shekara uku da ta gabata. Asalin assasa shi ne domin akwai wani ogayi can yana gaina neman mu ne, ana neman mu ne yawa. An assasa shi ne a matsayin domin ciyar da ƴan uwanmu wanda suke gidan yari, wanda shi gidan yarin nan akwai ƴan uwanmu wanda suke nan kuma su ma suna azumi a ciki, wadda wani lalura ne ya kai shi, wani kuma shari'a yake jira, wadda ya kaddara ne dai kowa dai da nasa. To su ma ƴan uwanmu ne dai, to ba za mu manta da su ba. Shi yasa ake kai musu abinci domin su sha ruwa, sannan an gama kuma a musu nasiha. To sai aka fara da foundation ɗin cewa zama bai takaita iyaka su kadai ba, ya takaita iyaka su ba, ya kamata a shigo da marayu ma ciki. Shi ne sai ya zama foundation din yanzu aikin sa bi ne kenan, yana ce da tsararrin gidan yari, ana kai musu abin shan ruwa, sannan kuma yana tallafawa marayu. To wanda yake chairin din foundation din shine Malam Suleiman Attahir na nan cikin asibiti wanda yake admin, to shine chairman din. Za mu ga account din ma ba shi da register da sunansa ake amfani da account din sa kafin a yi account a foundation din. To wannan report din ya fara ne tun ranar da shekarar bara dai kawai. An gama azumin bara, asusu yana da balance din 20,688, a haka aka kare Ramadan ba mu kare MT account ba. To ba a buɗe asusu ba sai watan biyar. A watan biyar din nan mutane sun ba da gudunmawa ta naira 4,000, sannan a watan shida June mutane sun ba da 2,000, sannan a watan bakwai shine July mutane sun ba da 16,450, sannan sai kuma a watan takwas August mutane sun ba da 10,600, sannan a September shi ma dai 2025 din mutane sun ba da 13,370, sannan a October watan 10 an ba da mutane dai sun ba da naira 17,260, sannan a watan 11 mutane sun ba da 7,200, sannan a watan 12 na shekarar ta gabata a December kenan mutane sun ba da 7,380. Sai a January na wannan shekara 2026 a watan nan an samu tallafi na 42,250, sannan sai a watan February watan da muke ciki kenan, daga 1 ga wata zuwa ranar 18 ga wata, ma'ana ran da muka fara azumi an samu gudunmawa ta 59,000. Sai ya kama kenan kudin da aka samu daga wato watan 5 har zuwa February din 18 ga wata an samu 179,510. Saboda haka idan aka hada da balance din mu na bara da muka wuce Ramadan ya zama kudin mu 200,298 daidai. To wannan kuma shine abin da aka kashe. Abin da aka kashe a watan May bara ba a kashe komi ba, sai a watan June watan 6 aka yi wa register wa foundation din tunda ba yi da register, an masa register. Yanzu kuma abin da ya rage mana shine account. To an yi register an ba da naira 17,000 an yi register, to a cikin watannin da aka kawo sai certificate din ya salwanta. To duk da ya salwanta ba sake biya za a yi ba, sai suka ce a kawo 3,000 a sake mana wani certificate din, sai aka ba da 3,000. Ya kama kenan a cukuci ku register ɗawainiyarsa an kashe naira 20,000. Yanzu muna sa ran insha Allah foundation kuma a gaba insha Allah da tallafinku zai samu account number wadda da sunansa dauke, wadda sunan foundation din yanzu da aka sa aka masa register shine Abu Zirril Gifari Foundation insha Allah. To sai kuma a watan July ba kashe komi ba, August ma ba kashe komi ba, sannan September ma ba kashe komi ba, October ma ba kashe komi ba, sai a watan 11 shine November lokacin kaka ayayi, sai aka ce to tunda kaka a tayi a sayi wake tunda yana sauki, aka sayi na 61,000 domin kaiwa wancan wa ƴan uwanmu da suke gidan yari, aka sayi wake na 61,000. Sannan a cikin notan November da aka ƙara sayan mai na 11,100 domin girka wannan abincin. Sannan a dai shekarar dai a dai watan dai iyaka abin da aka saya kenan. Sai a December na 2025 din ba kashe komi ba, sai a January shi ma ba kashe komi ba, sai a February wannan wata da muke ciki kenan. To shi kuma tun daga 1 ga wata dai har zuwa yau din nan ga abin da aka kashe. An kashe naira 105,000, an kashe naira 105,000, 105,000 din ga yadda aka kashe su. An siyo atamfa na naira 90,000, atamfa tirmi 10, sannan kuma an siyo ingredients, kayan dafa abinci wadda zai yi na 10,000, wadda zai yi kwana 5, sannan kuma an ba da naira 5,000 a mai transport, wadda shi kuma 500,000 ne kullum zai kama kenan, an ba shi kudin transport ɗinsa na kaiwa abincin na kwana 10 kenan. To sai kama kenan da register da aka yi da wayannan sayayya da aka yi, wato an kashe naira 197,000. To yanzu abin da ya rage a balance ɗinmu shine 3,098. to an kashe kenan sai kuma wani bawan Allah shi ma daga cikin ma'aikata na nan asibiti ya dauki 20,000 ya bada yanzu kudi ya zama 23,390 sai kuma ranan 19 ga wata ranan 2 da aka fara ranan 2 ga wata Ramadan kenan to wannan lokacin akwai wani bawan Allah shi ma wanda yake halarta wannan tafsiri namu sannan ya bada naira 50,000 sannan kuma ya bada yadi 20 domin a bawa marayu ya bada kuma 50,000 din ya tura ta account sannan sai kuma wasu bayan Allah su ma haka suka hada 5,000 da naira 100 sannan a ranan 20 ga wata a ranan 20 ga wata ma'ana ranan 3 ga wata Ramadan kenan jiya kenan bayan Allah sun hada naira 300,800 wanda ya shigo ta account na gaba an sa karatun ne a gidan radio kenan to sai jimillar kudi yanzu ya kama mina da balance naira 82 da naira 90 saboda haka yanzu wannan shine kudin da ake da shi a kasa sannan muna da atamfa 10 da zamu ba a marayu sannan muna da yadi 20 to aka ga muna bukatan kari kenan sannan shi ma wancan na gidan yari ana bukatan kari tunda abun ba completing aka siya ba to muna bukatan mutane dai a tallafa fi sabilillah muka ce dai account din da ake amfani da shi na chairman din foundation din ne kafin a yi wa account din register shine Mal Suleiman At-Tahir Zenith Bank ga account number din zan karanta 21795991 barin sake maimaitawa account name din shine Suleiman At-Tahir Zenith Bank account number din 21795991 ma'ana 21 79 55 99 41 Suleiman At-Tahir Zenith Bank Allah ba da ikon taimakawa amin ya shaka